الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك هذا معاون يمتي نتلاتة ترى قوة سفر هجر المنزو صلى الله عليه وسلم جبود آية الذي هدود 30 wanda ya daidai da uku ga watan daya a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Kuma yau insha Allahu a ci gaba da karatunmu na littafin alamus sunnah al-mashura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi, za mu tashi kan tambaya ta 60 daidai ko na ma misalu sifati dhati min as-sunnah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حافظ بن عمرو بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الذات من السنه؟ فقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لاعرف سعاد وجهه منتهى اليه بصره من خفه. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمين الله ملك لا يغيبها نفقة سهام الليل والنهار.
لا تغيبها نفقة.
يمين الله ملك
ملأ
يمين الله ملأ لا تغيبها نفقة سهام الليل والنهار.
لا تغيبها نفقة نفقة نعم سحاء الليل
والنهار. أرأيتم ما من صبر وخلق السماوات والأرض فإنه لن يزيد عن اليمين وألفه على الماء واليمين أخبار الغيب أو القبض يرفض
ويخفض
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث السجاد: إن الله لا يخفى عليك فإن الله لكم الأعوان. وأشار بيده إلى عينيه إلى
عينه.
وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أسألك بنعمك وأستقدرك بقدرتك وأسأل من فضلك العظيم فإنك تدري ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا ظالما فيكون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره
يوحي
إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك. وأحاديث كلام الله بشفاته في الموقوف وسلامته لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يوجد.
طيب tambaya ta 60 daidai a wannan littafi na alamus sunnah al-mashura. Malami yake cewa: ma misalu sifati dhati min as-sunnah. Amma kun da ya gabata mun karanta tambaya ta 59, inda malami ya tambaya cewa a kawo misalai. Ni ce misalai yana nufin ayoyi da suka yi magana akan sifo na dhati daga al-Qur'ani, kuma wannan mun tattauna akan su kowace aya ji abin da ke ciki. To akan dai sifofin zati din har yanzu ba mu fita ba. Yace: ma misalu sifati dhati min as-sunnah. Me misali ko a kawo masa misalai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kunshi sifofin Allah amma kuma wanda suke alaka da zati. Wanne ne sifofin zati? Sifofi na zati. Mhm. ba ma'anar zati na tambaya ba siffofin zati ya ake me zab din da ake bambancewa a ce wannan na zati ne wannan kuma na fi'ili yawwa siffofin da suke la tanfakku an zatillahi ba su rabuwa da zatin Allah su ake ce mu siffofin zati wanda a kowane lokaci Allah yana siffance da su siffofin fi'ili kuma su ne siffofin da suke da alaka da mashi'a in Allah ya so yayi in ya so kuma ya bari yawwa tai su waɗannan na zati din yace a kawo misali daga qur'ana daga sunna bayan mun ji misalai daga alqur'ani mai girma to shine na farko wajen jawabi yace ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa hijabuhu an-nur katanga ko makara da ta kare ubangiji daga bayinsa su ganshi shine an-nuru law kashafahu da a ce zai yaye wannan nurin wato hasken la ahraqat subuhatu wajhihi da hasken fuskarsa da an-nurin fuskarsa da ni'imar fuskar Allah subhanahu wa ta'ala da sun kona mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi da duk abin da ke gaban abin da Allah madauki ya fuskanta ma'ana inda yake gani to matukar abin da yake gani na halittarsa da ya kone baki daya wannan iya hadisin kenan asalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da malamai suna kawo wannan hadisi dama a wurin maganar cewa Allah madaukaki ba a ganin zatin sa a wannan duniya din cewa a duniyan nan babu wani dan adam da ya taba ganin Allah a hakikanin yadda Allah yake babu la annabi Musa kamar da muka san kissar sa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo a tsuru Sina ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji ka nuna mini in ganka kala me yace dashi kala sai ce lan tarani ba za ka ganni ba samsam walakin anzur ila aljabali amma ka dubi zuwa wannan dutsen tsuru Sina fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen nan ya tsaya inda yake to za ka ganni فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني عند ubangiji ya bayyana wani abu na hasken zatin sa ga dutsen nan dutsen gaba daya ruguje take a lokacin wa kharra musa sa'iqan annabi musa kuma ya fadi a some dan tabbacin cewa ba zai iya ganin ubangiji ba subhanahu wa ta'ala a wannan duniya wannan ayar mun santa yawa wannan yana nuna mana hakikani ashe lalle Allah subhanahu wa ta'ala a kare yake da wannan haske din in har za a iya jurewa a kalli wannan haske na zatinsa to za a ganshi to a duniya ko ba mu mai iya jure wannan abu duk halitta baki daya ba iya dan adam ko aljini ba yawa kun ga dutse da girmansa da karfinsa da tabbatarsa bal Allah madauki ya gaya mana ya kira shi rasiyatin ne dama dan ya zama amudi ga kasa kasa ai kamar rairayi ce Allah madauki ya halicci duwatsu ne dan su tsare kasar ta tsaya gudaya kada ta zaizaye ta tafi wani wuri kun ga ashe kenan yana da karfi to idan wannan abun mai karfi bai iya jure ya kalli zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba to fa ma baluka bi ma huwa adhafu minhu kaga ina ga wanda kuma bai kai shi karfi ba shine dan adam ko wani sa shi yasa a wata riwayar kamar da al-Imam an-Nawawi ya tambihi wannan hadisi din dama muslim ya ruwaito shi a sharhin sahihi muslim al-imamu an-nawawi yake cewa akwai riwaya dama da tazo hijabuhu an-nur to akwai inda mai riwayan ya shakka ce awin nar ko kuma an-nar ma'ana yazo da cewa ko nur ne ko kuma wuta shine har malam ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa da yazo sharhin ko bayanin kai sharhin a cikin nuniya da yazo bayanin waɗannan abubuwa yake cewa dama abubuwan gaba ɗayan su abinda aka ce an-nur to ana nufin an-nar din ne dan haka da an-nur da an-nar duk ma'anar su daya shine har yake fadin cewa haske nau'i uku ne dangane da dabi'ar sa akwai hasken da yake fihi ishraqun wa ihraqun akwai haske akwai kuma konewa ma'ana zai kone abu yace wannan shine kamar wutan mu ta duniya akwai ishraqi akwai kuma ihraqi nan ce ihraqi shine haske ihraq shi kuma me kona abu yawa haka ma wutar duniya tana da haske akwai flame ko sannan kuma an taba akwai konewa da zai kona abu shi wannan abin nan din wato abin da ke balbalar da ake cewa flame ai idan ka kunna kana ganin haske haka ne ko ba haka ba to wannan hasken shine ihraqi konawar kuma karfin ya kona abu shi ake cewa ihraqi to wutar duniya haka take akwai kuma wutar da take ihraqi ne biduni ishraqi konewa take tana kona abu ba wai konewa ba konawa tana konawa duk abin da aka sa a cikin ta zata kona shi amma ba ta da ishraqi ba ta da haske wannan malamai suka ce ita ce wutar jahannama shi yasa ake siffanta wutar jahannama ita duhu ne da ita ba haske ne da ita ba flame bane wannan da yake tashi ita duhu ne baki kirin kuma sannan tana kona jikin tana kona wato jikin dan adam da za a sa shi a ciki ko aljini mun ji na biyu akwai kuma hasken da yake a ishraqi ne bila ihraqi hasken ne ba tare da konawa ba yawa shi ne suka bada misali da hasken wata shi haske ne amma ba ihraqi sabanin hasken rana akwai ihraqi akwai kuma ishraqi mun fahimci wannan yawa to na zatin Allah subhanahu wataala wannan hasken da yake hijabi ne shi ishraqi ne shi ma akwai ihraqi mun gane domin duk abin da ya fuskance shi zai kona shi shi yasa har yake cewa a law kashafahu da zai bude shi ya kauda wannan wato shamaki din la ahraqat subuhatu wajhihi hasken fuskar Allah subhanahu wataala da ya kona mantaha ilaihi basaruhu duk abinda ganin Allah zai tuke zuwa gare shi wannan ba a nufin cewa ganin Allah yana da iyaka ba har ka fahimci wannan a wannan hadisi ana nufin duk abin da ke gabansa da ya fuskance shi ya kalle shi domin yana kallon komai to ko menene in dai halitta ne zai kone da Allah zai yayi zatin sa to duk duniya sai ta kone baki daya mun fahimci wannan yawa wannan menene haske ne da yake da alaka da zatin Allah subhanahu wataala ko an kawo mana shi a hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a hadisin da yake sahihi a cikin sahihi muslim ashe kenan wannan hadisi dalili ne akan me akan siffofi na zatin Allah subhanahu wataala a cikin hadisi mun gane yawa shi yasa malamin ya kawo mana shi yawa hijabuhu shamakin Allah madaukaki da yasa tsakaninsa da halittarsa an-nuru shine haske awin nar ko wuta law kashafahu da zai yaye shi la ahraqat subuhatu subuhatu jam'i ne na subha in an ce subha ana nufin haske da an-nurin fuska yawa subuhatu wajhi Allah tabaaraka wa ta'ala wannan haske na fuskar Allah madaukaki da Allah zai yaye wannan hijabin to da hasken fuskar sa ya kona shine la ahraqat da ya kona duk abin da ke gaban sa subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah Allah madaukaki ya kara mana imani da shi da zatin sa da siffofin sa yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ko wa qawlihi inda maqufi ne akan ka qawlihi ko yace wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam hakanan da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa yaminullahi mal'a hannun Allah na dama shine yaminullahi daman Allah mal'a a cike take shine mal'a yawa la taghiduha an nafaqatun wani abu na ciyarwa da Allah madaki ke dauka yayin infaki ya bayar bayarwar da yake da ciyarwar da yake la taghiduha ba ta rage shi ragewa shine ma'anan taghib ya shine a cikin suratul hud wa ghiba al-ma'u ko wa naqasa al-ma'u kina wa nuqisa al-ma'u wato aka rage ruwan ma'ana kenan dai wato duk wani infaki ciyarwar da Allah madaki ke ci da bayin sa wannan abashi kaza wannan abashi kaza to wannan abun baya rage abin da ke hannun Allah subhanahu wataala wannan ayya faɗa mana wani hadisin kuma dama da banko cewa da dan adam tun na farko da na ƙarshe tun daga annabi adam zuwa ga jaririn ƙarshe da za a haifa su haɗu a lokaci guda a wuri guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne faɗi da za su daga hannunsu kowa ya roki abin da yake so inda kowa zai ce yana son kwatankwacin duniyan nan sau miliyan ɗaya kowa ya nemi wannan kuma Allah madauki ya ba su tun daga annabi adam zuwa yanzu Allah madauki ya dauki wannan bukatar ya bai wa kowa abin da yake so din nan sai Allah ya ce wannan abu ba zai rage komai daga cikin abin da ke hannun Allah ba sai kamar yadda in ka sa allura a cikin teku ka ciro ta in har wani abu zai ragu to wannan ma zai rage wani abu daga gun Allah kaga wannan ya nuna maka cewa ashe kenan abin da Allah yake rike da shi yawansa ya wuce duk abin da kake tsammani to amma me yasa aka wannan hadisi dalilin kawo shi shine yaminu ba sai yaminu ba hannun dama ashe kenan Allah yana da hannu kuma ana siffanta shi da dama mun gane wannan yau wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yau in kana magana a babin ciyarwa da kuma tawakkali da girman ikon Allah madaukaki to zaka kawo wannan hadisin sai kai wa'azi akan ikon Allah da mallakar komai da cewa babu abinda ya rage na daga abinda yake bayarwa amma nan muna zancen tauhidi ne a babin asma'i was sifat shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da lafazin bakinsa akan Allah madaukaki ya faɗi wani abu na zatin Allah eh ya faɗa misalin sa shine wannan yaminu sifa ce da Allah madaukaki ana nufin hannu yaya yake hannun nan a hakikanin sa ba mu sani ba amma dai yana da shi tunda ya faɗa kuma annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun gane wannan shine darasin mu shi kuma abin da ya shafi tawakkali da sauran abin da Allah yake ce yi na ciyarwa wannan ababin sa shi ma duk za a ji shi sai ce la taghibuha nafaqatu ciyarwa ba ta rage shi sahaul layli wan nahar shi wannan yaminin na Allah me yawan kwarara ne shine sahau yau ai da'imatu as-sabbi bis-sad ba bis-sin ba da'imatu sabbi me yawan kwarara ne kullun a kwarara yake hannun Allah subhanahu wataala ma'ana kullun yana zubo da ni'ima yana bawa bayinsa yana ci da su yana tallafa musu yana kula da su yana gudanar da rayuwar su a duniya laylun wa nahar ko akwai lokacin da Allah madaki baya ciyar da baya ciyarwa baya bada komai a kowane lokaci bayarwa yake to shine abin da ake nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ara'aitu shin ku bani labari kuna ganin ma anfaqa abinda Allah madauki ya bayar ya ciyar na dukiya na wani abin amfani na abinci ne ko abin mallaka mungu khalaqa as-samawati wal arda tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa fa innahu to wannan abin da ya bayar tun lokacin da ya halicci yaushe aka halicci sammai da ƙasa lokacin da Allah madaukaki ya halicci abubuwa bayan halicci al-arshin sa ya halicci al-qalami ya umarci al-qalamin ya rubuta maqadirul ashiya ya kuma rubuta wannan an yi shi tun kafin a halicci sammai da ƙasan da shekara 50 irin lissafin Allah ba irin namu ba yawa shekara 50 agun Allah shine shekara 1 agun mu in abinda ko shekara kai 1000 ita ce shekara 1 a wurin Allah subhanahu wataala to shekara 50 kafin a halicci sammai da ƙasa Allah madauki ya umarci al-qalami ya rubuta kaddarar kowa da kowa a cikin mu tun kafin a halicci sammai bayan an halicci sammai fa aka halicci annabi Adam mun gane wannan to tun daga lokacin nan ai Allah yana ciyar da bayinsa ko yana ba su abin da za su ci yana ba su abin da za su sha yana ba su abin da za su mallaka to wannan abun tun daga halittar sammai da ƙasa har zuwa yau annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar sahabbai shin ba ku gani ba tun lokacin da Allah ke ya halicci yake ciyarwa tun kafin ya halicci a bayan ya halicci sammai a kafin ya halicci sammai da ƙasa wannan abin da yake sai yake lam yazib ma fi yamini duk abin da aka ciyar din nan to bai rage komai daga abin da ke hannun Allah ba subhanahu wa ta'ala Allahu huwal ganiy kamar yadda ya faɗi Allah shine mawadaci yace wa arshuhu alal ma'i al-arshin sa kuma tana bisa ruwa wa bi yadihi al-ukhra a ɗaya hannun nasa kuma malamai nan sun tattauna me yasa ɗaya hannun ba a ce masa hagu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa a hannayen Allah duk sunan su dama akwai wani hadisi na Abdullahi ibn Umar Muslim ya ruwaito shi da ya faɗi lafazin shimaluhu cewa hagun din Allah to amma banda wannan riwayar babu wata shi sa mutane suka malamai suka illanta wannan riwayar cewa bata inganta ba abinda ya inganta shine hakikanin hannayen Allah gaba daya sunan su dama yawa amma in aka faɗi daman ana so a bambance ɗaya da ɗaya ana ce wabi yadihi al-ukhra sai a ce a ɗaya hannun kuma da mun gane saboda me shimal lafazin hagu yana da wata ma'ana da za a iya fahimtar na ƙaso a ciki haka ne domin ko agun ɗan adam an fi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarce mu da shi shine mai amfani da daman mu wajen duk abin da yake alheri ko hagu kuma ai amfani da ita abinda yake na kazanta da makamantansu. Shi yasa kaga in mutum ya je bayan gida zai tsarki da hannun hagu yake ba da hannun dama ba. Kuma idan ya tashi zai gaisa da mutane hannun dama yake miƙa musu ba hannun hagu ba. Mun gani shi miƙa hannun hagu sabanin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sabanin fitra ne. Sannan kuma cin abinci har yanzu kaga mutum zai ci abinci yana ci da me? Da hannun dama ne, ko da shi ba hagu ne. Yawwa, musa akwai mutane akwai badami akwai bahago. To bahago abin da yasa ake ce masa bahago saboda hagun dinsa tafi karfi wajen aiki. Yawwa, in zai yi duka ko zai mika abu karfin sa ya koma gefen hagu. Wannan halitta ce, ba na kasu bane dangane da shi. Dan haka kare dauki komai. Amma in ya tashi zai yi ayyukan sa na alheri yayi su da dama. Duk da cewa ba zai ji dadin abin da yake ba. Yawwa. Wannan yana sa mutum ai tambihi akan masu cin abinci da hannun hagu. Za ga wani zai ci abu musamman idan abun iri biyu ne. Sau da yawa mutane dai sun sani idan za a ci abinci da dama ake ci. To amma idan mutum ya zo shan shayi da biredi ko ya ake yi, sai mutum ya rike biredin da hannun hagu kofin shayinsa a hannun dama, sai ya sa hannun hagun ya kai bakinsa ya yagi biredi, sai kuma ya dura shayin da hannunsa na dama. Wannan ba daidai ba ne. Yau abin da yake daidai in za ka sha shayi to alal aqalla ko akan tebur ne ko a zaune. In a zaune kake a ƙasa to ka aje kofin nan a ƙasa. In ka so ka rike biredin da hannun hagu amma sai ka sa hannunka na dama sai ka yagi biredin sai ka kai bakinka, ya zama dai hannun da zai sa abu a bakinka to hannun dama ne ba hagu ba. Mun bai jona. In ka sa biredin a bakinka da ka yago daga hannun hagu sai kuma ka dau kofin ka na shayi sai ka sa a baki. Kun ga dama ce duka ta kai maka wato abin da zaka ci zuwa bakinka. Wannan shine dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada mutum ya ce wallahi ni na saba ni bazan iya ba. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana ci da hannun hagu. Sai ya ce ka ci da hannun damanka. Sai ya ce bazai iya ba. Kuma ya fahimci ya sani Allah ya sanar da shi cewa girman kai yake nufi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka iya din ba ko har abada. Ce har ya mutu kuma bai iya sa hannunsa na dama ya ci abinci ba. To kun ga wannan ai matsala ce. Ashe da abin daidai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a haka. Ba daidai bane. Duk abin da zai shiga bakinka to kar kai amfani da hannun hagu. Haka nan mutum na cin abinci da fork da kuma spoon ko ake cewa. Yawwa, ga cokali mai fadi da kuma mai yatsu. Yawwa, ko a ce za a yagi a yanka nama da wuka sai ka ga an ɗauki ita shinkafar in shinkafa ce, sai a ga ita ce kawai za a kai baki da dama, shi kuma nama sai a ce za a kai shi da hannun hagu. Wannan duk kuskure ne. In yanka ne ko kuma zai taimaka maka ne, shi wannan cokali mai yatsun zai taimaka maka ne wajen ka raba naman gida biyu, to sai ka dawo da shi kuma dai ko ka ɗora akan cokalin ko kuma ka yi amfani da fork ɗin da hannunka na dama dai ka ɗauka ka kai baki. A takaice duk abin da zai shiga bakinka ya zama hannunka na dama ne ya sa a cikin bakin ba hannun hagu ba. Na ji an fahimci abu. Yawwa, mutum ya kokari ya tabbaka wannan insha Allah shine dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine sai ke cewa yaminullahi mal'a. Mun wuce wannan ko? Yau har inda ke cewa fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi wa arshuhu ala al-ma'i wa bi yadihi al-ukhra. Yau wannan ne yame da mutum. Yace wa bi yadihi al-ukhra, a ɗaya hannun nasa kuwa shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai al-fayd aw al-qabd. Shi ma akwai sabani na malamai akan me ake nufi. Wato an faɗi al-fayd ne ko al-qabd aka faɗa. Wannan yana komawa ne zuwa ga asalin dabti na malamai, ko saboda kusantar wasanin shi wani da ya dauko kila a rubuce ya tashi a da'in sa sai a da'in ko wannan kasancewar da babu dugun wasali. Haka Laraba suke karanta harufan su. Yawwa, kuma al-fayd in za a karanta kun ga fa'un ce mai dugo daya akan ta ko da kuma ya'u. Al-qabd kuma qafun ce mai dugo biyu a sama, kasa kuma ba'un mai dugo daya. Wannan ana iya samun ishtibahi da rikici wajen karantawa dama a lokacin da babu dugo. Yawwa, ko kuma ya zama haka ya haddato shi dama a riwaya cewa al-faybu aka faɗa ko kuma al-qabd. Wannan kuma shine yafi domin riwaya dama da ka ake yin ta tun kafin a fara rubutu. Mun fahimci wannan? Yawwa, to malamai sun tattauna me ake nufi da wannan. In an ce al-faybu shine ihsanin da Allah madauki yake kwararowa mutane, kuma da fada yafidu abu ya kwarara yawa ma'ana abinda Allah mulki ce zubowa mutane na ihsanin sa na kyautayin sa ne imomin sa na alherin sa shine alfaidu alqabdu kuma suka ce abinda ake shine qabdul arwah daukar ran mutum ma'ana daukar rai shi kuma daga da wannan hannu hagu ma'ana umarnin da Allah zai bayar na waɗancan abubuwa na kyautayi da wani abu na ihsani wa biyadihi al-ukhra suna zuwa ne daga wancan hannu din ko kuma karɓar rayuka mun fahimci wannan yawa ma kaga kenan umarnin a karɓiran da cewa aje ayi duk da cewa mala'ikan mutuwa za a aiko Allah madaukaki ya dangana abun zuwa ga wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dangana abun gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ta bangaren meye da fassarar sa a ƙarshe mukallif fassarar dan ya nuna cewa ba Allah madaukaki shike yi mubasharatan mubasharar a karɓiran mutum waye yake ina ce mubashara anan direct aikin da za a yi na azare ran mutum waye yake mala'ikan mutuwa kaga ashe umarni ne daga Allah in lokacin ajali yayi sai a tura mala'ikan mutuwa sai je ya zare ran mutum to abinda zai nuna mana cewa wancan alfaidu wal qabd ikon su ne a hannun Allah subhanahu wataala ta bangaren umarni shi yasa aka fassara mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara sai shi yarfa'u wa yukhfimu yarfa'u man yasha'u bil faidi wal ihsani ma'ana yana daukaka wanda yaso ta hanyar kyautayin da zai da ni'imomin da zai ko kuma al qabd ya zama yukhfidu ma'ana ta hanyar karban rai Allah subhanahu wataala shine wato ke sauke wanda yaso mun fahimci wannan akwai wata riwayar da ta zo cewa Allah madaukaki bi yadihi almizan a hannunsa akwai mizani yukhfidu alqista wa yarfa'u Allah madaukaki yana yin kasa da adalci yana kuma daukaka shi malamai shi ma suka fassara duk yazo a wannan riwaya ta wannan hadisi suka ce abinda ake nufi da yukhfidu alqist an ce alqist ana nufin adalci yawa Allah madauki yana sassauta adalci yayi ya sa shi ya koma baya ma'ana a samu zalunci kenan yawa ma'ana Allah madauki zai iya kawo wani zamani da zai zama cewa wajen gudanar da rayuwar mutane babu adalci sai zalunci yayi yawa shine abinda ake nufi da yukhfidul qisba yawa wa yarfa'uhu kuma sannan zai iya daga shi ma'ana wata ran kuma sai a sami wato shugabanci ya zama cewa akwai adalci haka Allah subhanahu wataala yake a ikon sa yau wannan gobe wannan duk da cewa ba shi ne yake yin adalcin ko zaluncin ba shi aikinsa gaba ɗaya zalunci adalci ne amma zaluncin da ake wa bayi ƴan uwansu ne bayi suke musu Allah baya zaluntar bayinsa ina fatan fahimci wannan to amma duka gaba ɗaya da adalcin da zaluncin duk Allah ne da izininsa alkauni abin ke faruwa zan tambaye ku me alkauni mun shaye magana akan wannan bambanci tsakanin al-iznul kauni al-iznul shar'i al-amrul kauni al-amrul shar'i ko al-irada al-kauniyya al-irada al-shar'iyya na'am na'am jayyid da dan wani abu kadan na'am jazakallahu khairan wa baraka fika na'am na'am jayyid wannan dabbin shine abin da ka manta to an ce abu kauni abu ne mujarradin halitta Allah madauki ya halitta abun ya auku ba dan yana kansa so mun gane shi yasa an kaba fassara wannan wanda ka rika fassara ta da nufi abinda Allah ya nufi ya auku ko da baya san sa kuma bai yadda da shi ba akwai abubuwa a cikin halittar Allah ya nufi su auku amma baya san su kun ga Allah baya san zalunci baya san kafirci shi yasa ce wala yarda li ibadihi al-kufr amma gashi ana kafirci ko dan haka da mutun ya kafa hujja ce to Allah ya san baya san abu kuma ya yadda ai wannan kamar yadda ƴan abin nan suka dauka jabariya ko suka ce to ai shikenan tunda kaga abu ya faru Allah ne yake so da Allah baya so da bai faru ba sai suka ce duk abin da kaga dama kai ma ka aikata Allah ne ya so ka aikata haka shi yasa suka halitta mutum ya ta sako ya ta shan giya ya ta tsiyarsa ya ta abin da ya gada duk nasoshin nan na Qur'ani na kada ku kaza duk suka aje su suka ce duk abin da mutum ya yi Allah ne ya so sai suka haɗe suka fassara so din na nufi suka fassara ma'anarsa ɗaya da so na yarda wannan kuma shine kuskuren su na fata mun fahimci abu yawa abinda ake nufi shine Allah subhanahu wataala da izinin sa da sanin sa da nufin sa da kafirci da zalunci da duk wani abin da ba daidai ba yake aukuwa amma fa bai yarda da shi ba shi yasa ya dora ukubar da zai wa wanda ya yi su mun gani domin shi dan adam din dama ai an bashi zabi an ce kai kaza kar ka bar kaza kuma aka bashi dama yana da iko yace bari in yi kaza ko in bar kaza ko mutun ya taba ji a lokacin da zai wani laifi in mutun ya tashi zai yi zunubi Allah ki yashe mu yana ji a zuciyarsa ga wani umarni daga Allah cewa je ka aikata kaza babu a shikenin ba umarnin Allah bane kar mutun ya kafa hujja da wannan a ce Allah yace Allah mai duki shi ya bashi dama yayi komai Allah yayi nufin kai komai duk abin da kai sawa'un na daidai da sako amma ba abin da yake so ka aikata ya yarda da shi sai abin da yake yayi umarni da shi to wancan abin da aka yi na umarni shi ake cewa shar'iyya abin da kuma na halitta ne ba tare da Allah madaukaki ya yarda da shi ya so shi ba kawai dai ya faru ne saboda halittarsa domin babu wani abu da yake da ikon ya aikatu ya faru ya samu a duniya in ba ikon Allah ba nufin Allah idan da a ce Allah baya nufin wani abu ya auku a cikin halitta sai iya alherin kawai ai wani ashe kenan zamu ce sharri in ya faru wani abu ne ya faru a cikin mulkin Allah ba da nufin ba da sanin Allah ba akwai abin da zai faru a cikin mulkin Allah ba da sanin sa ba yawa ashe da sharrin da kafirci da saban duk Allah ya san za su faru amma bai yadda a aikata su ba bai yadda ba ma'ana baya so a yi amma kuma da nufin sa ake yin su saboda shi mai yin an bashi damar yayi zabi dama an ce masa yamin ko shimal kai kaza ko ka bar kaza duk kuma lokacin da yazo zai aikin alheri zaka ji zuciyarsa ce take zabar yayi aikin alheri in yazo zai mummuna zuciyarsa ce take zabar yayi mummunan nan tunda ko zuciyarsa sai ta zaba to shi za a yi wa azaba in ya aikata abin da ba daidai ba shi za a bai walada in ya aikata abin da ke daidai amma gaba ɗayan su da abin da Allah ya so yayi nufin sa ba tare da yana yarda da shi ba da kuma abin da ya so ya auku bayan kuma ya yarda da shi kuma yana so kuma zai bada lada akai to duka da ikon Allah suke faruwa shikenan abin da ake so ka fahimta akwai rikici a wannan zancen akwai magana akan imani da kaddara in mun zo kanta insha Allah za mu kara bude wannan abin kowa ya fahimce shi yadda ya kamata nan kawai misali ne na maganar cewa Allah madaukaki duk abin da aka yi na adalci ko na zalunci to duka da nufin sa ne na zalunci baya so a yi na adalci yana so a yi kuma ya yi umarni a yi mun fahimci wannan yawa to saboda riwayar da ta zo da wannan din mun gane wannan hadisi da fassarar da kalmomin kowa ya riƙe tayi an ce eh haka ne to mu ci gaba yace wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fi hadith ad-dajjal hadithin dujjal menene dujjal dujjal wata halitta ce siga irin ta mutum amma idan sa kwaya ɗaya ne a gaban goshin sa haka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a kuma yana cikin alamomin tashin alkiyama manya da za su zo su auku kafin Allah madauki ya gargada mutane gaba daya a bar duniyar nan duka akwai ayoyi dama ko abin da ake cewa alamomin tashin alkiyama mai kanana akwai kuma manya ko yawa kananan nan kusan yanzu gaba daya sun gama haduwa duka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa zai faru kafin tashin alkiyama wanda suka zo a hadisai duka sun faru kaga manyan ake bilacin manyan kuma guda goma to daga cikin su akwai wannan dujjal zai zo Allah madaukaki dama shi yasa ake cewa matsalar dujjal da zuwan sa da abin da zai yi ake kiranta fitina me yasa ake ce mata fitina saboda Allah madauki ne zai bashi karfi ya qulu lis sama'i am tumtir fa tumtir zai ce sama ta zubo ruwa sai ta zubo da ruwa ya ce ta dauke ta dauke ya umarci ƙasa wani abu ya tsuro na abinci abin kuma ya tsuro kuma ya tara mutane waɗanda suka bi shi ko kuma ya samu mutane gaba ɗaya ya ce ga aljannarsa ya yi mata ado ya ce mutane su zo su shiga duk wanda ya shiga aljannarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ce ga wuta kuma
shi ma yayin kamar ga wuta nan ya halicce ta ya nuna mutane ga shi wuta ka zo zaka shiga ashe aljanna ce ta Allah mun fahimci abin nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta mana wannan abin kuma wani abu ne wanda tilas mu gaskata shi ba mu da dalilin da zamu karyata dan lokacin bai zo ba ballantana kace ai ba zai yiwu ba mun gane wannan dama mutum yakan gwada abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba idan lokacin sa ya zo sai ya ga bai auku ba ko kuma idan wani abu ne na ilimin waje wanda zai iya zuwa laboratory din sai ya je ya gwada ai mun sha wannan zancen yawa duk abin da ya shafi ilimin gaibi ba a cusa hankali a ciki amma me yasa na faɗi wannan akwai wasu mutanen da a yanzu din a zamanin da muke ciki da ɗan shekarun baya suna tawilin irin waɗannan abubuwa sai sai dujal ai ba wani abu bane kawai abinda ake nufi a kafirai da za su yi saitara akan mutane su hana su la ilaha illallah ko su hana gudanar addini su ake nufi da dujal wani ma har ayyana suna yake yace kasa kaza ita ce dujal ko kace turawa sune dujal wannan duk fasarar ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya gaya mana ba na'am abinda turawa suka zo da shi wanda ba daidai ba na'am yana nan ba daidai ba kowace ƙasa in ma tana da sharri sharrin ta yana nan amma ba shine dujal ba mun gane ba inkarin sharrin bature ko rashin sharrin sa ake ba amma maganar menene dujal to ba wannan ne dujal ba dujal halitta ce me ke nuna mana wannan cewa haƙiƙa halitta ce shine wannan hadisin da zamu karanta yanzu mun gane wannan na faɗi wancan ne dan tambayi kada ka ji ko ka karanta a wasu littafai ana rubuta musamman da ake rubuta na turanci din da wasu websites a internet ana talla irin waɗannan abubuwa ka ji an ce ai dujal din ya riga ya zo wani ma cewa ya kwallon kafa ce dujal wani kuma ya ce kaza ya duba wani sako dai da ake yi sai cewa shine dujal faɗin ka in kana so kai wa'azi akan kwallon kafa ko akan wani abu ka yi shi iya shi gurgurdan dalilan shari'a na halacci ko rashin halacci mun fahimci wannan amma kada ka dauko abinda ba ka da nassi akan cewa ga yadda yake ka zo ka ce ga yadda yake wannan ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallama a fitinar dujal din nan ya faɗa mana a daga cikin hadisin sa ne dogo ne ba lokacin zancen sa bane zai zo mana nan gaba insha Allah daga cikin fitinar da aka da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dangane da dujal shine irin wancan abubuwa da muka gani kun ga wannan ai fitina ce mutum zai iya fitunuwa ya gaskata shi in ya gaskata shi ya bi abin da ya faɗa to zai zama cikin mabiyansa kuma wuta za shi kuma gashi ƙarshen duniya dama ya zo a wannan lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu duk sallar farilla da muka yi in mun gama salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyar ƙarshe mu nemi tsari daga abubuwa hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ko wa min azabil qabr wa min fitnati ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsarin Allah madaukaki daga gare su azabar wuta azabar kabari fitinar rayuwa irin wannan fitinar da muke ciki yanzu a wannan rayuwar tamu fitinu iri iri yawan mata rashin aure yawan zinace zinace yawan abubuwa marasa kyau sace sacen mutane yanka jikin mutane a tsafi duk waɗannan fitinu ne na rayuwa bala'i dai iri iri na rayuwa mu roki Allah madaukaki ya yaye mana shi sannan kuma yace fitnatul masih ad-dajjal da kuma fitina ta masihu ad-dajjal al-masihu akwai na hakika shine annabi isa dan maryam akwai kuma al-masih ad-dajjal ma'ana dujal masihin ƙarya yawa masihi amma na ƙarya domin dama asalin ad-dajjal shine al-kadhib yawa shi yasa ake kiransa dujal saboda maƙaryaci ne shi zai ce Allah ya ce kaza al-hali Allah bai ce ba to duk wanda ya ba yayi masa da'a to Allah madauki zai darabe shi da waɗannan abubuwa muna roƙon Allah madauki ya tsare mu daga aukuwa to Allah madauki ya ba shi wata alama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ita alamar ita ce idan sa guda ɗaya ne ba wai da yana da ido biyu sai kuma ya makance ba yawa shi idan sa guda ɗaya ne sannan kuma a goshin sa an rubuta kafun da fa'un da ra'u ma'ana kafiri ne shi haka yake a rubuce ma'ana kafara in ka gan shi to dama shi kenan kar ka bi shi ina fatan fahimta don haka ba wani abu ne na wasa ba ko wani kwatance tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan siffar in ka zo kai tawilinsa da cewa ko wata harka ce ta zamani ta tura ko wani abu to kaga ba ka yadda da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ita maganar aqida tana nan a kowanne babi duk abin da zai kai ka ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi wata ka bata ma'ana to yana da hatsari ga aqidar mutum Allah madauki ya tsare kiyaye sai yake cewa a hadisin dajjal Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yakhfa alaikum Allah ba zai kuye ba gare ku domin shi dujal nan da zai zo cewa zai ce shine Allah haka Allah ba shine ke da wuta da aljanna ba yace sama ta zubo ruwa kasa ta tsuro abu in yayi wannan wanda ya gaskata shi ya yadda da shi to sai ya bi shi wanda kuma ya ƙaryata shi zai masa azaba amma azaban nan dadin ta zai ji dan zai jefa shi wutarsa wutarsa kuma a shiga aljanna Allah ce mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mana inna Allah la yafa'alku in Allah ba ya muku ba in Allah ne ya zo hakikatan kuna ganin sa za ku gane mun fahimci abin yawa sai yace inna Allah laysa bi'awara Allah ba mai ido ɗaya bane mun fahimci wannan to wannan shine dalilin kawo wannan hadisin a wannan babin ana zancen wato Allah subhanahu wata'ala da siffofinsa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashe Allah ba ido ɗaya ne da shi ba mun gane wannan yawa domin kar ya cakuɗe ya rikicewa mutum da cewa ko dujal in ya zo ya gan shi da ido ɗaya tsammanin Allah ne Allah maɗaukaki ba ido ɗaya ne da shi ba dujal shi ne mai ido ɗaya mun fahimci hadisin da asalin inda ido sami ake so a koya mana yawa to sai ce wa ashara bi yadihi ila ainihi kuma domin mu gane zancen sosai mai riwayar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan inna Allah laysa bi'awar sai amfani da hannunsa sai nuni zuwa ga idansa dan ku gane cewa ido na hakika ake nufi mun gane wannan yawa amma idan Allah shi kuma na za hakikarsa na zatinsa shi ya sanya da yake amma saboda sahabbai su fahimci wannan maganar da yace Allah ba a'awar bane ba mai ido ɗaya bane sai ya ishara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga nasa idan dan a gane cewa ido hakika ake nufi ina fata mun gane sai ce wa fi hadisi istikharati haka nan a cikin hadisin istikhara mun san hadisin istikhara in taba magana akan istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam a rubutu da gare shi yana cewa yana cewa kai ya ilmantar da sahabbansa radiyallahu anhum addu'ar istikhara kamar yadda yake koya musu sura daga cikin alqur'ani ko daga cikin abin da yake shine allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim اللهم يا الله اني ني استخيرك انا باك زابي انا نيمان زابنك شيني معنى استخيرك اصل لفظ استخاره شيني زبا هو شيكي كان استهاره هو بايا فدان خا دي سي تي استهاره كما هر وسو متانن سنا داوكر شيوا استخاره معناته شيني كجي غون مالمي كباش لبارن متسلولنكا سي كتاشي كتهو شي كما شي زي مكا استهاره زي مكا sai wasu suka fahimci ma kamar wannan addu'a ake nufi to ita wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ne akan kowa ya je yayi shi kansa ba cewa yi kaje ka samu malam wane ma istikhara ba zaka kai kokari ka haddace addu'ar istikhara in wani abu ya taso maka mun taba magana kuma cewa istikhara ba wai ana yin ta ne idan ka zo zabi tsakanin wani abu da wani abu ba duk lokacin da ka zo za ka yi wani abu mai mahimmanci ko me ya shi to kai istikhara ma'ana Allah maɗaukaki ya sa ka dace a ciki inda sharri ya kaɗe ka daga kai kada ka ce a'a ni na riga na san wannan abun akwai alheri a ciki ko aure ne kaga aure ai alheri in tashi yinsa to ka je kai istikhara ma'ana idan akwai wani sharri a cikinsa wanda in ka yi sakamakon auren nan za ka samu wani bala'i ko ba za ka daidaita da matar ba ko kuma zai zama cewa wasu abubuwa na rashin tarbiyya za su zo ƴaƴanku ba za su yi tarbiyya ba da lalacewa kaga idan ka roki Allah sai hana ka wannan auren shine abin da ake nufi in ko baka yi istikharar ba sai Allah maɗauke barka a haka kuma ka je ka sami waɗancan abubuwa ne zaka ce ba maganar zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba ne a'a duk abin da za ka yi in kasuwanci ne in aiki ne ka samu makaranta za ka tafi ka yi istikhara to idan mutum ya zo zai faɗi wannan addu'a amma yau ba magana ne akan fa'idar istikhara ta sa muke magana akan wannan hadisin ba magana ne akan siffofin Allah na zatinsa na zati ana nufin wanda koyaushe suna tare da zatin Allah ba sa rabuwa da shi daga cikinsu akwai waɗannan abubuwa akwai ƙudura akwai ilimi shi ke nan abin da yake so mu gano a ciki shi ya sa ya kawo mana shi allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka ta hanyar me bi ilmika domin mai ilimi ilimin kuma da yake ya hada da abin da yake baya da abin da zai zo nan gaba ai shi fi cancanta ka shawarce shi yanzu ko aiki ne kake nema a wani wuri sai ka samu wanda da baya wannan aikin ya samu wannan aikin yake yi har ya gama shi ya daina kuma yake wani abu daban in ka tashi a cikin mutane ga kuma wani can bai san wannan aikin ba bai karanta shi ba ba a layin yake ba in kana so ka nemi shawara gunwa zaka je sai ka nemi shawarar wanda ya san wannan aikin yana da ilimin sa yayi a aikace wannan ina ma misali ne a rayuwar mu ta duniya saboda idan babu ilimi to ba fa'ida a nemi istikharar mutum a nemi istikharar abu a ce ya zaben maka abu domin shi kansa bai san menene mai kyau din ba bai san menene mara kyau ba da fatan mun fahimta ashe kenan istikharar da muke wa Allah muna yi ne bi ilmihi ilmi sifa ce ta zatin Allah ashe mu ga wa Allah ya Allah muna neman zabinka da iliminka ma'ana saboda iliminka da yake ya ga mai komai da komai da abin da ya faru a baya da abin da zai zo nan gaba to ga wani abu na tashi ina so in yi shi ya Allah tunda ka san shi tun kafin in yi shi to ka zaban mun in akwai alheri in yi in babu alheri in bari mun fahimci abu shi yasa yace astaghfiruka bi ilmika sai yace kuma wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina neman ikonka ka zartan mun da ikonka wato ina neman ina amfani kaman ce ina tawassuli ina kamun kafa ina roƙon ikonka ya zama kai amfani da ikon nan naka wajen zaba mun abin da yake zai mun amfani ina fatan mun fahimci abin yau shine ma'anar astaqdiruka bi qudratika sai ce kuma wa as'aluka min fadlikal azim ina kuma roƙonka falalarka wadda take mai girma fa innaka taqdiru domin ku kai Allah kai ne mai iko wala aqdiru ni ba ni da wani iko wa ta'lamu kai ne masanin komai da komai wala a'lamu ni ko ban sani ba dan haka abin da ke bayan ɗakin nan bayan masallacin nan bayan abin da zai faru gobe duk ban sani ba kai ko ka sani yauwa in akwai maslaha a aiki kaza ka sani in babu maslaha ka sani a wurin wance akwai maslaha ko babu ka sani yin aiki kaza akwai karatu kaza akwai alheri ko ba alheri ka sani ya Allah ka bani zabin abin da ke shine mai kyau saboda wannan iko naka da kuma iliminka wa anta allamul ghuyub kuma kai ne masanin gaibi masanin gaibin ma bai tsaya ga alimul ghaibi ba in aka ce alimul ghaibi masanin gaibi allamul ghuyub kuma mai yawan sanin gaibi mai tsananin sanin gaibi wato gaibin ba wai kawai ya tsaya a an san shi ba a'a tsananin sani daga farkon sa har ƙarshe domin ko Allah subhanahu wataala shi halicci komai har zuwa ƙarshen hadisi to mu ƙara sau wannan hadisin sai mu tsaya yace wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da yawa shi wannan hadisi yanzu ne muka fahimta a ciki mun fahimci sifofi guda biyu sifatul ilmi da sifatul alqudra yawa ashe Allah alimun ne Allah qadirun ne Allah يتصف بصفة العلم ويتصف بصفة القدرة Allah yasifantu da sifar ilmi yasifantu da sifar ta iko wannan iko din da ilmi siffa ce ta in Allah ya ga dama yana tare da su ko ku siffa ce da koyaushe suna tare da Allah shikenan daga su in gane dalilin kawo su kenan yawa sifofi ne na zaci wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innakum la tad'una asamma wala ghaiban wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da mutane sai suna ta addu'a da ana daga sauti Allahu akbar ana ta daga sauti da zikiri shine sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu ku saurara muhlan ala anfusikum ce ku ala rislikum yace ku saurara ku yi a hankali innakum ai ku dinnan la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba ma'ana wanda kuke kira ba kurma bane in kuka yi a hankali ya ji in gane wala ghaiban ba kuma wanda baya nan bane yana nan tad'una sami'an basiran qariban wanda kuke kira mai ji ne mai gani ne kuma sannan kusa yake wannan ya nuna mana ne na farko cewa addu'ar da zaka yi ka sassauta muryarka da ita in zaka yi addu'a haka nan in zaka yi zikiri sai wanda shari'a ta zo da umarnin a daga sauti a cikin sa kaman talbiya lokacin aikin haji umarnin abinda Allah madauki yafi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah yafi so a aikin haji shine a kwarara sauti da labbaik allahumma labbaik a daga sauti a fada da kuma jini da za a zubar lokacin wato hadaya ko layya suna cikin ibadar da Allah madauki yafi so a aikin haji kaga ashe kenan daga sauti anan sunna ce amma banda wannan duk inda ba umarce ka ba in zaka yi addu'a ko zaka yi zikiri ka yi shi gurgudan yadda zaka ji kai kadai ba sai ka daga sauti ba domin wanda kake kira din nan wane ne ba kurma bane ba kuma baya nan bane ba kuma bebe bane yawa amma sami'an ne mai ji ne basiran mai gani kuma sannan qariban yana kusa da kai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani haka Allah mai faɗa cikin alqur'ani da bayina za su tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun sai ce to ni kusa nake ashe kenan ayi abu haka abu na biyu da za a fahimta har yanzu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da siffar as-sam da kuma siffar al-basar da siffar al-qurb dukkan kuma waɗannan siffofi ne na ne da suke alaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala yawa wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza arada Allahu an yuhiya bil amri in Allah madaukaki yayi nufin yayi wahayin wani al'amari ko wani umarni takallama bil wahyi mai bambanci tsakanin al'amari da umarni a larabci duka ana ce musu ana ce wannan amr wancan ma amr amma a wajen jam'in ake bambantawa yawa in an ce lamari wannan lamari kamar da muke faɗa da Hausa daga larabci aka dauko lamari al'amru ne shine aka yi kira'ar warsu a cikin sa nake cewa ko aka cire alifin sai zama lamar yawa wannan kuma al'amru bi ma'anan nadb da kuma wato al'amru ma'anarsa umarni akwai kuma al'amru ma'anarsa sha'ani shikenan a wajen jam'i zaka bambance wannan ana ce masa umur shine jam'in al'amru wanda yake ma'anar sha'an yawa hadhihi al'umur wadannan lamurra yawa shi kuma al'amru wanda yake ma'anarsa shine umarni jam'in sa shine awamir mun gane yawa to nan wanne ake nufi zai iya daukar kowanne in Allah yana nufin yayi wahayin wani lamari ko in yana nufin yayi wahayin wani umarni na sanar doka kowanne zai dauka wannan hadisi din yawa sai ce to takallama bil wahyi sai yayi magana da wahyi wannan shi kuma hadisi yana nuna mana me sifatul kalami yawa sifatul kalami nan kun ga an fade ta a cikin siffofin zati tare da cewa siffa ce ta zati kuma ta fi'ili kamar da muka bayyana yawa ya fade ta dan mu ji cewa hakikatan ta zati din ce sannan kuma tana zama ta wato fi'ili kamar yadda zai auku ranar tashin alkiyama yace wa fi hadithil ba'th a hadithin tashin kiyama yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki zai fadi ranar tashin alkiyama yace ya adam ya kira annabi adam fa yaqulu sai annabi adam yace labbaik amsawarka ya ubangiji wannan yaushe za a yi bayan an tada mutane tunda ku bayan tashin kiyama ne ashe nan yana nuna Allah madaukaki tare da cewa siffar kalami siffar magana siffa ce ta zatin sa tun fil azali yana magana to kuma duk lokacin da yaso ma yana magana mun gane yawa a wannan hadisin yana ga mana sifatul fi'li a dan ya ƙara bayyana mana shi yasa ya kawo wannan yawa sai shi qul lahu ya adam fa yaqulu labbaika al hadith har zuwa ƙarshen hadisi zai ce wa ahadithu kalamillahi hakanan hadisan maganar Allah subhanahu wa ta'ala fil mawqifi a matsayin inda aka tsaya tashin alkiyama ba Allah zai magana ba wani sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam fayanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi sai a ƙarshe sai yake cewa fattaqullaha walau bi shiqqi tamra babu wani daga cikin ku sai face Allah subhanahu wata'ala zai magana da shi babu kafinta a tsakanin su babu bukatar a zo a ce ina mai fassara ka fada a fassara a gaya wa Allah Allah kuma ya fada a fassara a gaya maka wannan ajizu ne gazawa ce ko Allah ko babu gazawa tare da shi duk yaran da kake yi waye halitta shi to Allah zai ji shi kuma ya magana tare da cewa akwai maganganun malamai akan wurin tashin alkiyama wanda yare za a tashi da shi wasu suna sun kwakwalo su ta kwakwalo wannan har ga kwakwalo kwakwalen abubuwa wani zai sai tambaya wurin tashin alkiyama wani yare za a yi kai ne ka ji tsoron Allah mu ne ko yawa nan da ka je gaban sa duk in ka bude bakin ka zaka yi magana da zai gane kuma in ya faɗi magana zaka gane yawa wasu malaman suna cewa larabci ne wasu kuma suka faɗi wani abu duk abin da babu dalili a kansa daga Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a barin sa ko a shiru akan sa shine fi wasu sun rajja hakika larabci ne ganin mafificin shine lugha mafificiya kuma shine yaran da Allah madauki ya zaba ya sako sakon sa na karshe ta cikin sa shine alqur'ani yawa domin babu hakikar ka kalli in ka karanta larabci za ka fahimci babu wani yare a duniya da ya kai shi ba ina faɗa a addinance kawai ma a addinance da ma haka ne tunda Allah madauki yaran da ya zaba ai bai kamata kai ka zabo wani wanda ba shi ba ko ba haka bane yawa ina faɗa a lugance ka samu masu ilimin luga babu yaran da yake mai ƙarfi mai yawan kalmomi duk abin da kake so ka faɗa a duniya za ka iya faɗinsa da larabci ai mun taba wannan magancin yawa ba dan larabawan a zamanin yanzu sun tasirantu da wasu yarukan da wasu sakafofin ba yawa suka ji sai ga suna alfahari da wani yaran daban wanda ba nasu ba ba dan wannan ba babu abin da za ka iya faɗi shi kamar ko mu a Hausa ne ai muna gani su wata Hausar ta fi wata faɗi kamar Hausar Sokoto ta fi Hausar mu nan faɗi wajen yawan kalmomin da ake amfani da su a kira abubuwa kamar abin da kike cewa vocabulary wato kalmomin da za ka yi amfani da su ka kira sunan kaza sunan kaza kaza ma sunansa kaza yanzu za ka ga mafi yawa Hausanmu larabci da turanci sun shiga ciki sun yawa ciki da za a koma waccan ku ta asali za ka ga akwai abubuwa da dama da za mu faɗa almuhim mu kyale wannan bincin a ranar da Allah madaukaki zai magana da bayinsa wannan hadisi ya nuna mana me cewa ashe Allah yana magana shikenan abin da ake so mu fahimta yawa karka ce Allah kurma ne ko bebe baya magana a Allah subhanahu wa ta'ala yana magana domin da kurmanci da bebanci na ƙasa ne Allah kuma babu na ƙasa tare da shi to balantana kuma ga hadisi kurku wa kalamuhu li ahli aljannati haka nan magana da Allah zai yi da yan aljanna Allah madaki zai magana da yan aljanna yawa ya bayyana gare su har ya tambaye su kun samu dadin aljanna kun ji dadi su ce eh sun gode ya tambaye su kuna son wani dadin daban su ce ya Allah banda wannan kuma me zaka ba mu sai ce dadin ya bayyana gare su su ganshi Allah madaki zai bayyana ga yan aljanna su ganshi a hakikanin yadda yake kuma yan aljanna za su ce a ranar kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yan aljanna za su ji ganin da suka yi ganin Allah din nan yafi aljanna gaba ɗayan ta dadi ku duba fa wannan gani ne na ido ba wani abu kaci ba ba wani abu ka sha ba ba komai ba amma za ka ji cewa ai asali dama abinda ake ce aljanna menene abubuwa ne na abinci kuma Allah madauki shi zai sa maka koshin ko rashin koshi duk abinda kake so kai marmarinsa to za ka same shi wani wai ana irin wannan zancen ana faɗa kai mutane akan daɗin aljanna wa ai aljanna in kana son abu kawai daga kai tunaninsa sai yanzu su ce to ai shi ya kamata a ce a bar shi ya je ya taka ya je ya ma'ana ya taka da kansa ko ya hau ya tsinko ya fi jin daɗin abin da zai ci wa kawai da kai tunanin abu kawai sai ya zo maka sai ga kamar wai daɗin an rage shi to ai shi ita kalmar daɗi me tace ai ita ma wani abin halitta ne Allah ne ya halitta abin ya sa mana a zukatanmu sai ka ji daɗi a jikinka ka ji daɗi a bakinka a harshe ka ji wahala ka ji zafi ka ji ciwo ka ji tsami ka ji menene duk Allah ne ya sa mana in aka je aljanna kuma wasu Allah madauki zai isa mana wasu abubuwa din da ba yawa ba irin wannan dadin na duniya ba duk abin da ranka din yake so wanda zai zama shine dadi to irin sa za a sa maka Allah madauki ba haka ya ga mana ba walahum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun yawa a cikin abin da za su samu duk abin da zai marai dadi to shi ake samu aljanna za ka karkace idan so kake ka fita din ka taka sai ka fitan ka taka a aljanna ba wata doka ba umarni ba ku yi sallah ba ku yi azumi daɗi kawai za a ci to Allah ya kai mu Allah ya sa mana cikin da za su shiga aljannar kuma su ji wannan daɗi Abdullahi dan Abbas yana cewa duk abinda muka ji sunansa daga cikin kayan marmari na aljanna in yana da suna a rayuwarmu ta duniya ta yanzu sai ya ce to ba komai da ya hada su sai sunan kawai ma'ana abin da muke ji akwai giya ta aljanna akwai lemo akwai ayaba akwai menene duk irin fakiha rumman da waye zaka ji ana fada to wannan da zaka je ka ya gane duniya dandanansa daban yake da wanda zaka samu a aljanna ko wanda zamu samu a aljanna insha Allah dukkan mu gaba ɗaya mun gama ko sai shi ghairu dika mimma ne wa ghairu zalika mimma la sha da wato wasu hadisai wadanda ba wani ba na daga abinda yake ba a iya lissafi ma hadisai da dama suka zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan siffofin Allah wanda suke da alaka da zatin sa ba sa rabe shi har abada sannan kuma akwai siffofi na fi'ili darasin mu na gaba insha Allah su zamu tattauna akai misalai daga qur'ani su ma da misalai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.